الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata, ta raba watan Rajab, shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan hudu shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Harakar mai ciniki da za ku yi da mutum, za ku yi jagwal na wani abu kamar ciniki haka nan mulai kula, sai ka sa mashi abin da ya kai na shiga ɗari kuɗi a ciki, sai tambaye ka nawa ka sai abin, sai ka ce ba a wannan ba abin tambaye kawai, abin da dai aka sai abin jikka 350 kai kuma 200 ka sai shi, sai kuka yi ciniki daga baya sai ka gane kuma za ka yi ko kuma ka koma kamar wani.
To, a takaice na fahimci tambayarka, jagwal ne za ku yi da wani, zai baka kayan miliyan ɗaya, za ka sanya masa kayan jika 400 kuma ka cika masa jika 600, wannan abin da ka bashi a matsayin jika 400 ya tambaye ka nawa ka saye shi, nawa yake a wajenka, sai ka gaya masa sabanin yanda yake, kai a wajenka 200 yake ko 300 yake, sai ka ce masa a 400 yake a wajenka. Wannan fada masa da kai cewa a 400 yake a wajenka kuskure ne, kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke shafe albarka daga cikin ciniki domin ƙarya ce. An gane ko? Inda ca za ka yi masa wannan abu, ni abin da nake nihin sayar da shi jika 400, a ƙasa da jika 400 ba zan sayar da shi ba, amma ba yanda yake a wajena, ma'ana yanda na saya. In ya tambaye ka nawa ka saya, to anan kana iya gaya masa hakikanin yanda ka saya, amma kuma kai ba za ka iya sanya shi akan wannan kuɗi jika 200, dole sai a jika 400 domin 400 kake nihin sayarwa. In yana buƙatar a yi jabal a yi, in baya buƙata kuma in yaso a daina. Amma ya tambaye ka nawa yake a wajenka, ka gaya masa saɓanin yanda yake, wannan haramu ne kwata-kwata, baya halatta. In haka ya riga ya tabbata, to abinda za ka yi sai ka kyautata tuba zuwa ga Ubangijinka, a gaba ba za ka sake ba. An gane ku? Dole ne mutum ya tuba domin ƙarya ce, ƙarya ku babban laifi ne daga cikin manyan laifuka, wanda ba abinda ke kankare wannan zunubi face kyautata tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka irin wannan, in har ka san ba za ka faɗa ma mutum hakikalin gaskiya, in ya tambaye ka a wannan bai shahe ka ba, kai dai jagwal za a yi, nawa za ka ɗauke shi, in yana so a yi a yi, in baya buƙatar a yi kuma a daina. Kuma in ma ka faɗa masa gaskiya, kana iya gaya masa kai manufarka, in ma a 200 ka saye shi, to ni fa a 400 zan sa maka shi, in ka yi ra'ayi, in baka buƙata kuma rike kayanka. Domin duk wanda ya bar abu saboda Allah, to Allah ya yi alkawarin canza masa abin da ya fi alkhairi. In dai ka yi abu ka ji tsoron Allah a kan shi ka daina, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai canza maka abin da ya fi shi alkhairi. akwai hadisi akan haka illa kasancewar hadisin bai inganta ba na cewa man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar abu saboda Allah to Allah yayi alƙawarin canza masa abin da ya fi alƙairi sai dai ayoyi na alƙur'ani sun kunshi ma'anar sa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya kirayi mahaifinsa da jama'arsa zuwa kadaita Allah a cikin ibada suka juya masa baya suka bujire masa suka karyata shi annabi Ibrahim alaihi salam yayi hijira ya kaurace wannan kasa ya koma kasar sha ubangiji ta'ala ya canza masa wata jama'a fiye da waccan jama'a tashi da yaro ubangiji ta'ala ya bashi ƴaƴa Isma'il da Ishaq har ma da jika shine Yaqub alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala yake hakaito mana a cikin suratul maryam yace wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya kaurace musu da ubangiji ta'ala ya canza masa fiyayyar jama'a Isma'il sannan da Ishaq sannan da shi kansa Yaqub gaba ɗayan su annabawa ne na Allah don haka ka'ida duk abin da bai halatta ba idan mutun ya ji tsoron Allah ya dena to Allah zai canza masa abin da ya fi alkhairi wannan haka ne na'am
kamar mutun ne ya aure mace to lokacin da ya aure ta bai san ba tana da ciki sai bayan an kwana biyu sai ya gane a lokacin nan zai sake ta sai kamar manyan kishi suka kwatanta mai ya hakura har da aiki to bayan ta aiki sai ya sake ta ya ce ya ɗauki ɗan nashi to wai in ya mutu ɗan yana da gado a
wai misali mutum ne ya aure mace a Hausa ma'ana tana da juna biyu bai gane cewa tana da ciki aka daura aure da shi bayan an kawo ta an kwana biyu sai ya fahimci cewa tana da ciki sai ya niyyar sakin ta manyan gabansa sai suka ce a'a ya ci gaba da zama da ita har akai lokacin da za ta aihu in ta aihu sai ya sake ta ya bi shawarar su ya ci gaba da zama da ita lokacin da ta aihu sai ya sake ta kuma wai sai ya dauki da wannan da yana da gadan shi to anan abin da muke so mu gane shi dai ciki idda ne bayya halatta duk macen da aka san tana da ciki a daura mata aure an gane ko dole sai ta haife wannan ciki kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki ajalin gama iddar su ubangiji ta'ala yace haife cikin su idan aka daura aure da ciki a lokacin da shi mijin ya fahimci tana da ciki to abin da ya dace anan sai ya kaurace mata a wurin kwanci an gane ko kaurace mata zai yi a wurin kwanci har akai lokacin da za ta aihu wannan aihuwa da za ta yi shine istibra'in ta in ta aihu sai ya ci gaba da kusantar ta a matsayin matar shi take wannan shine gyaran auren kamar yadda magabatan kwarai suke kan wannan fatawa irin su Abubakar Allah ya kara masa yadda da sauransu suna ganin cewa in aka auri mace da ciki ko aka aura ma mutum mace ba ta yi istibra'i ba to anan zai kaurace mata auren kwanci har ta yi jini guda in ba tana da ciki ta haife ciki in ta haife ciki zai ci gaba da kusantar ta ba maganar a buɗe wannan aure a sake daurawa sabani ga malaman malikiya duk mutumin da ya auri mace da ciki ko ya auri mace an kusance ta ba tare da ta yi istibra'i ba to wannan aure a wajensu aure ne batacce dole za a buɗe wannan aure inda ciki ne kwata-kwata masu suka ce babu aure tsakanin shi da ita har abada sun tafi akan fatawa ta Umar Allah ya kara masa yadda a farko Umar ya tafi akan cewa duk matar da aka aura a cikin idda wannan aure aure ne batacce kuma tsakaninta da wannan har abada babu aure to amma daga baya da suka dan tattauna akan wannan mas'ala shi da Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda. Umar sai ya dawo daga kan fatawarsa ta cewa tahrimu abadan ne, ya dawo daga kan wannan fatawa. Dan haka kenan sai ta je ta yi idda, in ta haife wannan ciki a fatawar malikiya kenan daga baya, in ta haife wannan ciki kenan yana iya zawwa ya saki biyan wani sadaki a saki daura musu aure. Kenan a lokacin da ya fahimci tana da ciki a fatawa ta malaman malikiya, dole bude wannan aure za a yi, ba zai ci gaba da zama da ita, dole za ta dawo gidansu, bude auren za a yi. An gane ko? Kenan lokacin bayan ta aihu, sannan ya zo ya sake biyan sadaki a sake daura aure. Amma maganar da ai ba dan shi bane ba, shari'a ita take ba mutum da, ba kai ba kake ba kanka da, maganar ya dauki da wannan bai mata su ba, koda kaddara cewa kafin a daura auren shine ya kusance ta, ba wanda ya taba kusantar ta banda shi kafin a daura aure, wannan da ba dan shi bane ba. Domin da shari'a take ba mutum, kuma ta hanyar da aka shar'anta shi ne aure, don haka ba maganar gado tsakanin shi da wannan da. Don haka karin fa'ida a nan, akwai wani abu da yake yawo a cikin jama'a na cewa wai idan mutum ya kusanci mace da shashanci, idan ta dau ciki in ta aihu sai a ce masa wai ya zabi daya, in ma ya dau uwa ko kuma ya dauki da, wai baya iya hada biyu, sai dai in ma ya dauki da ko kuma ya dauki uwar. Wannan kwata-kwata babu wani magana ta magabata a kan wannan matsala cewa mutum yana iya daukan uwa ko ya dauki da, wannan da ba ta yin da za a yi ka dauke shi ya zama naka. An gane ko? Domin ba a same shi ba ta hanyar da ya dace a shari'a. Amma ita uwar kana iya daukanta, in dai bayan ta aihu kana iya zawwa ka biya sadaki a daura maka aure da ita. Dan uwa yake tambaya, kamar misali irin yanayin da ake ciki na fitina musamman a nan gabas wajen Difa, yanda matan mu'minai suna cikin matsin lamba game da sanya tufafin da Allah ya wajabta musu su sa shine hijabi, hatta da irin mayafin da yan uwan mutubawa suke nadawa wanda suke rufe jikinsu gaba daya, to shi kanshi ya zama abin tsangwama, abin musgunawa a wannan yanki. Shin dai na sa hijabi za su yi da irin wannan tufafi da yake lullube musu jiki? Kwata-kwata ba maganar su dena, ba maganar su dena, domin doka ce ta Allah, doka ta Allah ita take sama da duk wata doka. An gane ko? Abu ne wanda Allah ya wajabta ma matan mu'minai da nassi na Alkur'ani, ya ayyuhan nabiyyu قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هكذا الله يفعل أتك سورة النور وليدربن بخمرهن على جيوبهن. دم هكا ونن أمرني دزاء مسنتي ودول ستيري هجابي سبتو هكا تبايا هل تسيبيا. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje mana ka'ida a cikin hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah yace na kan mutum musulmi ya ji ya bi game da duk abin da aka umarce shi, sawa'an yana son wannan abu ko baya so, in dai shugaba yace kai kaza to sawa'an kana so ko baka so to dole ne ka bi, amma matukar ba a umarce ka ba game da saba ma Allah ko saba ma manzansa. Manzon Allah yace fa in umira bi ma'siya, idan aka umarci musulmi game da saba ma ubangijinsa ko saba ma manzansa, manzon Allah yace fala sama'a wala ba'a, ba maganar ji ba maganar bi. Wannan abu ne wanda duk mun wuce shi a kusa tun a cikin akdari, yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba maganar biyayya ga wani wato taliki game da saba ma mahalicci, ko mun girman sa ba maganar kai masa biyayya, in dai saba ma ubangiji subhanahu wata'ala ne zai. Ga uwa da uba su suka fi kusa da kowa, amma ubangiji ta'ala yace in sun yi umarni wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma, in uwa da uba suka ringa jayayya da kai, suka ringa famar, sai sun tirsasa ka akan aikata wani aiki wanda karkashin shi akwai saba ma Allah ko manzonsa Ubangiji Ta'ala yace karka musu biyayya, karka musu biyayya, ka nuna musu haƙƙin Ubangijinka, shi yake sama da haƙƙinsu. Amma in an nemi cewa ki tsaya a dangun cikaki saboda ana cikin wani yanayi wanda yake na fitina, to ba laifi bane ba, ki dan tsaya ki di ki nuna musu cewa dai babu wani abu wanda kike dauke da shi. To amma maganar a tilasa a huddo dokar cewa ba za su fita da wannan tufafi ba, to baya halatta matan mu'minai su yi musu biyayya. Komai za a yi kamar yadda Bahaushe yake cewa sai dai sama ta haɗe da ƙasa. An gane ko? Kenan ga abinda mutum aka sa shi, aka tursasa shi, yana ganin ba zai iya aikata wannan aiki ba, to anan baya halatta mutum ya yi biyayya. Shi ne kenan Hausawa suke cewa sai dai a yi kulin-kulin kubura da ni, ko kuma sama ta haɗe da ƙasa, ma'ana abinda mutum har abada kenan ba zai iya dawowa daga kan shi. Shi kuma mumini in dai akan doka ta Allah ce, to ba maganar gudu, ba maganar ja da baya. Abinda za a yi dai sai dai a yi ta addu'a. Wannan wutar fitina Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanyaya mana ita, ya kawo mana ƙarshenta. Ubangiji ya amintar da muminai jinanansu da dukiyarsu. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙaskanta kafirci da kafirai. Duk wani wanda yake nihin al'umma ta musulmi da makirci da kaidi, Allah ya maida masa kaidinsa. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun karanta wasu hadisai da malam Allah ya ji kansa ya jiro mana, waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wato sifa ta ɗaukaka, wanda bayan cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya tabbata akan al'arshinsa, kuma tare da haka yana tare da bayinsa. Wanda mun wuce da hadisin da wato mun wuce da hadisin da malam yake bayanin cewa shi ne da yake cewa afdalu al-imani anta alama anna Allah ma'aka haythu ma kunta. Shi ne yake wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam afdalu al-imani anta alama anna Allah ma'aka haythu ma kunta, wato fiyayyen imani, mafificin imani shi ne da za ka san cewa Ubangiji Ta'ala yana tare da kai, wato duk inda ka kasance, a duk inda kake sawa an abuye ko a bayyane, ka tabbata cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na tare da kai. Malam yake cewa hadithun hasan, wato hadithi ne kyakkyawa, amma a takaice hadithin bai inganta ba, hadithi ne da'ifi. Kamar yadda al-imamu al-Haythami Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna Majma'u al-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid ke cewa al-imamu al-Tabarani ya rawaito wannan hadithi a cikin littafinsa al-Mu'jamu al-Awsat da al-Mu'jamu al-Kabir. A cikin sanadin hadithin akwai marwayaci mai sunan Usman ibn Kathir, shi ya kadaita da riwayar wannan hadithi. Shi kuma marwayaci ne wanda yake majhulul hal. Idan aka ce majhulul hal, shi ne marwayacin da babu wani yabo na wani malami a kansa balantana fallasa, haka kawai yake. Babu wani malamin da ya taba cewa na ƙurai ne, amintacce ne, kuma ba a taba samun wani malami wanda ya fallasa shi. To duk lokacin da aka samu marwayaci majhulul hal a cikin sanadin hadisi, to wannan hadisi matsayinsa da'ifi ne, ba a kafa hujja da shi a cikin addini. To duk da cewa ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya, na cewa duk inda kake Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana tare da kai, akwai ma'iyya wadda take amma, akwai ma'iyya wadda take khasa, kamar yadda bayani ya gabata, ayoyin da suke tabbatar da cewa bayan cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa, to bayi su tabbata cewa Ubangiji Ta'ala yana tare da su. Ma'iyakin shi ne ma'ana sanin Allah da ƙudurarsa ma'ana yana tare da bayi. Ubangiji Ta'ala ya kewaye da kowa da komai ga sani da kudura. Duk inda kake, Ubangiji Ta'ala yana sane da kai, kuma yana da iko akan damkarka. Kamar yadda yake cewa li ta'ala mu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ubangiji Ta'ala ya kiwaye komai da sani, bayan cewa kuma mai iko ne akan kowa da komai. Dan haka ayoyi sun gabata waɗanda suke tabbatar mana cewa Ubangiji Ta'ala yana tare da bayansa, kuma tare da cewa ya daukaka akan al'arshi. Irin fadarsa da yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هكا جنب دسديك وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ولن آيوي أبن سكي تبتر من مئية عامة شواء ونجي تعالى ينا تارد باينسا mu'minai da kafirai, kowa Allah yana sane da shi a duk inda yake, kuma kowa da ka sani Allah yana da kudura akan sa. Duk inda kake Allah yana iya damkarka, ba wanda ya isa izini ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu an gade ko wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard. Wani abu bai zamanto ba da zai gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai. Komai Allah yana da iko a kansa, haka kowa Allah yana da iko a kansa, kamar yadda kuma yana sane da kowa da komai. To akwai ma'iya wadda take khasa, shine kasancewar Ubangiji Ta'ala yana tare da bayinsa na ƙwarai, game da basu ƙarfin gwiwa, da basu taimako, da basu nasara akan duk wanda yake jayayya da su, da duk wanda yake gaba da su. Kamar yadda annabi Musa alaihi salam lokacin da sun bi dare sun gudu, Fir'auna da mabiyansa suka dirka ko suka biyo su baya, annabi Musa da jama'arsa sun zo bakin teku. Mutanen annabi Musa suka ce masa inna la mudraku, lalle mu za a cin mana, in ku aka cin mana to mun kade, domin ga Fir'auna nan sun hango. Falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna la mudraku, lokacin da jama'u biyu suka ga juna, Fir'auna da mabiyansa sun hango annabi Musa da jama'arsa, Musa da jama'ar shi sun hango Fir'auna da mabiyansa, ga sunan sun gabato. To a lokacin da mutanen annabi Musa suka ce masa inna la mudraku, lalle mu fa za a cin mana, idan ku aka cin mana za a gama da mu. Hausawa suka ce gaba kura baya sayaki, gaba ga teku baya kuma ga Fir'auna da mabiyansa. Annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi, ya ce ko daya, ya ce wallahi ba za a cin muku ba, domin Ubangiji na yana tare da ni, sannan zai nuna mun mafita. Kaga ma'iya anan ma'iya ce khasa, ba annabi Musa ba yana nihin cewa Allah yana tare da shi da zatin shi, a'a, Allah yana sane da halin da suke ciki, kuma yana da ikon ba su nasara akan wanda yake gaba da su, shine Fir'auna da mabiyansa. Take yanki Allah ya yi wahayi ga annabi Musa, aka ce ya doki teku da sandarsa. Annabi Musa ya bugi teku da sandar shi, take yanki teku sai ta bushe, ta zama hanyoyi. Annabi Musa da jama'arsa suka wuce, Fir'auna da mabiyansa sun zo sun shigo sun kawo tsakiya, ƙarshen mutanen annabi Musa sun fita, Ubangiji Ta'ala ya sanya teku ta ruhu ta halakar da su. Kaga wannan ma'iya kenan, ma'iya ce khasa wanda take banta da bayin Allah na ƙwarai. Haka can lokacin da Abubakar Allah ya kara masa yadda, masu bincike mutanen Makka, kafiran Makka waɗanda suka sanya fikuci raƙumi ɗari cewa duk wanda ya zo da manzon Allah ko Abubakar a raye ko a mace, to ya ci fikucin raƙumi ɗari. Masu nema suka je kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suna cikin kogon, shine Jabal Sawr. Abubakar ya razana ya firgita, yace ya rasulullahi wallahi ɗaya daga cikin su inda zai sadda kanshi ƙasa, wallahi da ya hango mu. Manzon Allah yace masa ma dhannuka bi sunaini Allahu salisuhuma, yace menene zatanka game da mutum biyu wanda Allah shine na ukunsu. Ubangiji Ta'ala sai ya turo sako, Ubangiji Ta'ala yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ash-shahid la tahzan inna allaha ma'ana manzo Allah yace ma Abubakar kar ka samu damuwa Allah yana tare da mu shin Allah yana tare da su ne da zatin shi a cikin kogon abin da yake nihi Allah yana tare da mu ma'ana yana sane da halin da muke ciki kuma shi zai ba mu nasara shi zai ba mu karfin gwiwa ba zai bari ba a ga mu balantana a wulakanta mu haka lokacin da annabi Musa alaihi salam da shi da dan uwansa Harun suka ce ya rasul suka ce ya ubangijinmu innana nakhafu an yafurda alaina aw an yaqba suru muke ji kada fir'auna wato yayi rigayi akan mu ma'ana ya ketare iyaka wato ya halakar da mu ubangiji ta'ala yace la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoron komai ubangiji ta'ala yace innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina ganin duk abin da yake gudana game da ku kaga wannan ita ma magiya ce wanda take khassa an gane ko Allah yana tare da su da kula da ba su karfin gwiwa kuma haka can Allah yake cewa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to dan haka anan da yace afdalul imani fiyayyen imani ka san da cewa Allah yana tare da kai duk inda ka kasance wannan haka ake buƙatar mu'mini ya zamanto yana da muraqaba ma'ana ka san da cewa ubangiji ta'ala mai kiwo ne akan ka inna allaha kana alaykum raqiba ubangiji ta'ala mai kiwo ne akan ku wa kana allahu ala kulli shay'in raqiba ubangiji ta'ala mai kiwo ne akan dukkan komai komai da ka sani baya boyuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda zaka fito a cikin jama'a kai ko ka kadaice kai kadai kai to ka tabbata cewa Allah yana ganin ka kuma yana da iko akan dankarka hadisin bai inganta ba amma ma'anar shi ingantacciya ce shine sai ya ce wa qauluhu da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fala yabsukanna qibla wajhi wala an yamini fa inna allaha qibla wajhi walakin an yasarihi aw tahta qadami muttafaqun alai manzo Allah yake cewa idan dayan ku ya tashi zuwa ga sallah ma'ana ya kabbara sallah manzo Allah yace fala yabsukanna qibla wajhi wato kada yayi kaki wato gaban fuskar sa in zaka yi tuhi kada kai gaban fuskar ka sai yace wala an yaminihi kuma kada yayi a damar sa micece illa manzo Allah sai yace fa inna allaha qibla wajhi domin ubangiji subhanahu wata'ala shike gaban fuskar ne sallah a duk lokacin da mutun ya kabbara sallah ubangiji subhanahu wata'ala na fuskantar shi dan haka ubangiji ta'ala yace walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta kusan da cewa fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ce kuka fuskanta ma'ana Allah yana gabatar da sallah to illa game da hani game da yin tuhi ko mu ce kaki a bangaren dama domin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah yake cewa domin akwai mala'ika a damarka sai ya ce walakin an yasarihi sai dai mutum yayi a hagunkin sa an gane ko a hagunkin ka kamar misali irin masallatai waɗanda babu shimfiɗu wanda kasa ne ko tsakuwa da sauransu zaka iya yi a hagunkin ka sannan kuma ka tuka ka sanya kasa ka muje amma in masallatai ne shine yace auta hata kadami ko kuma mutun yayi kasan diddigen shi kenan in damar ka akwai wani ba damar yanda zaka yi kenan sai kai a wannan kinka kenan sai ka sanya kasan diddigen ka haka ka sunbe kanka kai kasan diddigen ka sannan sai ka murje shi kenan wannan ana maganar masallatan da babu shimfudu domin masallatan da suke da shimfudu manzon Allah ya nuna mana a hadisi sahihi ya nuna ma sahabi manzon Allah ya ce masa ko ka janyo gefin mayafin ka idan kai manzon Allah ya nuna masa ya limke mayafin to haka shine kenan in kana da mushuwar sai ka huddo kai sannan sai ka maida shi cikin aljihunka wannan hadisi shi ma me yake nuna mana ubangiji ta'ala yana tare da bayansa duk inda kake Allah yana tare da kai tare da cewa kuma ya daukaka akan al'arshin sa an gane ku manzon da yace mana ubangijinmu ya daukaka akan al'arshin sa kuma shine ya fada mana yace idan mai sallah ya kabbara sallah ubangiji ta'ala na fuskantar sa kuma wannan baya cin karo da daukakar shi akan al'arar shi walillahi al-mathalul a'la malamai suka ce ka kalli ɗaya daga cikin halittun Allah rana a lokacin hudu wata idan ka tsaya a nan ka kalli gabas shin rana tana kana fuskantar ta ko ba ta fuskantar ka ka fuskance ta ita ma ta fuskance ka akan idan ka zaka ganta kuma tare da cewa a sama take haka in ta je fadawa idan ka kalli yamma zaka ga rana akan goshinka ko kuma mu ce a daidai fuskarka gaya ta fuskance ka ka gabace ta ta gabace ka kuma tare da cewa a sama take to ina ga mahadicin kowa da komai dan haka duk abin da yazo na nasi alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na mumini dole ka sallama ka ne kauya duk wani abu da zaka yi amfani da hankalinka to wannan mai dashi gefe to tare da cewa wannan abu ne mai sauki gaya a cikin halittun Allah abu ne zaka fuskance shi yana sama kuma tare da cewa ya fuskance ka to dan haka kasancewar fuskanta da Ubangiji ta'ala yake ma mai sallah lokacin da ya kabbara sallah wannan bai ci karo ba da daukakar shi akan al'arshin sa yana kan al'arshin sa kuma yana mai fuskantar bayan sa sannan da hadisin da muka karanta kenan a darasi da ya gabata shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'a sa da yake cewa Allahumma rabbas samawati sabi wal Allahumma rabbas samawati sabi wal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in falikal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injili wal qur'an a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akizu bi nasiyatiha anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un ikubi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr wato da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dake cewa a cikin addu'ar sa Allahumma yake cewa ya ubangiji na rabbas samawati sab'i wal ardi ya ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ko kuma ya mamallakin sammai bakwai da kasai bakwai wa rabbal arshil azim ya ubangijin al'arshi wanda take mai girma ma'ana ma'abucin gadan sarauta mai girma ko kace mahaliccin al'arshi mai girma rabbana wa rabb kulli shay'in ubangijin mu ubangijin dukkan komai ma'ana wanda ya halicci mu kuma shine ya halicci dukkan komai falikal habbi wan nawa ubangijin da ke fasa wato kwaya domin tsuro ya fito wan nawa ubangijin da ke fasa kwaikwayo domin itaciya ta tsuro kamar yanda yake inna allaha falikul habbi wan nawa mun yi bayani a baya din aka ce alhab wato ita ce kwaya wadda ake rami a cikin kasa a shuka an gane ku kamar misali irin su hatsi su dawa su wake su gujiya su shinkafa da sauransu to waɗannan duka ƴaƴansu da ake shukawa su ne ake kira da alhab idan aka ce annawa shine duk abin da ake shukawa ya tsuro ya zama itaciya shine ake kira da annawa kamar misali irin su kwakwa irin su goruba irin su dabino da sauransu shine sai ya ce munzilat taurati wal injili yace ya ubangijin da ya saukar da littafin at-taura ga annabi Musa wal injili ubangijin da ya saukar da injila ga annabi Isa wal qur'an ubangijin da ya saukar da alqur'ani ga fiyayyen halitta shine Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ladabi ne daga cikin ladubbanan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu kafin ya roki abin da yake nini ya roka sai da ya kyautata yabo ga Ubangiji subhanahu wataala wanda wannan kyautata yabo a farko kafin mutum ya roki abin da yake nini ya roka sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun karbuwar addu'a ka kyautata yabo ga Ubangijinka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya yabo Ubangijinsa ya ziga shi ya ce ya Ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai ya Ubangijin da ya halicci al'arshi mai girma ya Ubangijinmu ya Ubangijin dukkan komai ya Ubangijin da ke fasa kwaya domin tsuro ya fito ya Ubangijin da ke fasa kwaikwayo domin itaciya ta tsuro munzilar taurati wal injili wal qur'ani, ya ubangijin da ya saukar da attaura da injila da al qur'ani, sai yace a'udhu bika min sharri nafsi, yace ya ubangiji na ina neman tsari da kariya wato da kai min sharri nafsi game da muguntar kaina. An gane ko? Domin rai tana da mugunta, kamar yadda mun yi bayani rai kala biyu ce, akwai nafsun mutma'inna, akwai kuma nafsun ammaratun bisu, ko kuma kace nafsun shirira. Nafsun mutma'inna ita ce wadda take tsarkakakka ne umarnin mai ita game da ayyuka na alkhairi, wanda Ubangiji ta'ala yake rantsuwa da ita, la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu, ko kuma can da Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyatu han nafsul mutma'inna. An gane ko? Nau'i na farko. Sannan akwai kuma nafsun ammaratu bisu, kamar yadda ya ce wa ma ubarribu nafsi inna nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. To kowace ran daga cikin waɗannan biyu kowace tana da sifa al-lawwama. Ita mutuma inna lawwama ce, sannan ita ma ammaratu bisu ita ma lawwama ce, ma'ana mai matukar zargi ga mai ita. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wala uqsimu bil nafsi lawwama, ita rai wadda take almuduma inna, nitsatsiyar rai kenan mai umarnin mai ita game da ayyuka na alkhairi. Ita wannan rai abin da ya dace kayi na alkhairi, idan baka yi ba zargin ka za ta yi, me yasa kake yi? Kuma sannan in ka aikata abin da bai dace ba a aikata, kuma za ta zarge ka, me yasa ka aikata kaza? Ran da Allah yake azurta da bayan sa mu'minai, in kai sakaki akan aiki na alkhairi, wannan rai za ta ringa zargin ka, ka samu damuwa. Sannan kuma in ka aikata aiki na sharri, hallo za ta ringa zargin ka, me yasa ka aikata? To ita ma rai wadda take ammaratun bisu ita ma tana mai zargin mai ita. A inda take zargin shi, ma'ana in ya aikata alkhairi sai ta ce masa me yasa yayi, kuma idan ga aiki wanda yake na sharri in yayi sakaki bai aikata ba, kuma sai ta ringa zargin shi me yasa yayi sakaki bai yi ba. Wallahi azbillahi, in kai alkhairi ta zarge ka, in ka bar aikin sabo ba kai ba kuma ta zarge ka, me yasa kake yi? To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari na Ubangiji subhanahu wataala, wato game da sharri da mugunta wanda yake na rai kenan, ita ce nafsun ammaratun bisu. Shine sai ya ce wa min sharri kulli dabbatin anta akizun bi nasiyatiha, yace ya Ubangiji na ina neman tsari da kai game da sharri da muguntar dukkan wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa. Anta akizun bi nasiyatiha, kai ne mai ruko da makwalkwatar kansa, ma'ana duk wani abin da yake tafiya a bayan kasa, to kokowar kansa a hannun Ubangiji subhanahu wata'ala take. Allah shi yake tuka shi yake jimiya shi iyayen da yaso, kamar yadda can cikin suratul Hud yake cewa ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim, babu wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa face kokowar kansa a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. Idan aka ce nasiya shine kusan gaban goshi kenan, shine ake kira da madiga. An gane ko? Nan shine ake kira da nasiya. Shine sai ya ce antal awwalu, yake cewa ya Ubangiji na kai ne na farko, fa laysa qablaka shay'un, babu wani abu gabaninka, ma'ana Allah shine na farko amma farkonsa ba ta da farko. An gane ku? Farkonsa ba ta da farko. Wa anta al-akhir, yace kai ne na ƙarshe, sai yace fa laysa ba'daka shay'un, kuma babu wani abu bayanka, Ubangiji ta'ala shine na ƙarshe kuma ƙarshen shi ba ta da ƙarshe, komai zai kare sai Ubangiji subhanahu wata'ala, kullu shay'in halikun illa wajha, shine na ƙarshe amma kuma ƙarshen shi ba ta da ƙarshe. Dan haka mai risala yake cewa laysa li awwaliyatihi ibtida'u wala li akhiriyatihi inqida'u, farkon Allah ba shi da farko, karshen Allah kuma ba shi da karshe. Shine anan manzon Allah yace antal awwal, kai ne na farko, fa laysa qablaka shay'un, gabaninka babu wani abu. A da babu kowa da komai, Ubangiji ta'ala daga baya ya samar da kowa da komai, shi kadai yake farkon shi ba ta da farko, kuma karshen sa ba ta da karshe. Sai yace wa anta adh-dhahir, kai ne madaukaki sama da kowa da komai falaysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai an gane ku babu wani abu sama da kai ma'ana kai ne sama da kowa da komai babu wani abu sama da kai dan haka ubangiji subhanahu wata'ala mun yi bayani a baya yana da daukaka ta zati ya daukaka akan al'arshin sa babu wani abu sama da shi sannan kuma akwai uluhiyyah sifofinsa sifofi ne na kamala babu aibi babu tawaya komai na Allah sifarsa sifa ce wanda take ta cika sannan kuma yana da daukaka ta rinjaye shi yake sama da kowa da komai kowa da komai shi yake karkashin ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ya ce wa antal babu kai ne fuyayye falaysa dunaka shay'un babu wani abu wanda yake kai babu wani abu wanda yake sha makance tsakaninka da bayinka kana da sanar kana sanar da su kuma kana da ikon damkar su wa antal badir kai ne boyayye domin idaniya ba ta hango shi amma falaysa dunaka shay'un babu wani abu tsakaninka da bayinka wanda zai iya kare ka komai kana sanar da shi babu wani abu a cikin samai bakwai ko a kasai bakwai da yake boyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء shine yace wa antal baqi kai ne buyayye wanda idaniya ba ta hangoka amma fa laysa dunaka shay'un babu wani abu tsakaninka da bayinka kenan wanda yake sha makance tsakaninka da su kana sanar da kowa kuma kana da iko akan kowa da komai sai yace iqdi anni daina ya ubangiji na ka biya mun bashin da yake kaina idan aka ce bashi wani haƙƙi wanda ya lazunce ka ya zama tilas a kanka bashin da anan manzon Allah yake roƙon ubangijinsa ya biya masa akwai bashi akwai haƙƙi na ubangijinka bashi ne a kanka sannan kuma akwai haƙƙi na tsakaninka da bayi shi ma bashi ne a kanka sai ya ce wa adnini min al-faqr ya ubangiji na ka wadatar da ni game da talauci an gane ku kanisan tani tsakaniya da talauci ma'ana wa adnini min al-faqr ya Allah ka wadatar da ni game da talauci domin talauci ba karamin wato sharri bane da mugunta domin yakan kai mutum ya ketare iyaka ya aikata abin da Allah ya haramta masa wanda bayani ya gabata matar da talauci yayi talauci daga cikin hadisin da mutane uku waɗanda suka shiga cikin kogo dutse ya rufe bakin kogon suka tashi suka yi tawassuli ɗayan yake cewa ya ubangiji na akwai wata diyar amina ita nafi so ita nafi kauna a cikin mata gaba daya nayi ta tabbatar mun da kanta domin nayi shashanci da ita taki a lokacin da shekara daga cikin shekaru na hore suka same ta ma'ana talauci ta rasa yanda za ta yi ni kuma wadaci ne ta zo ta ce in taimaka mata nace a'a bazan taimaka miki ba sai da sharadi sharadi shine ki tabbatar mun da kanki nai shashanci da ke zan baki dinari 120 bayan da za ta yi ta yadda ta amince ya dau dinari 120 ya bata lokacin da ya tsugunna zai kusance ta ta ce wala ka ji tsoron Allah kar ka ketare iyakar ubangijinka ka aikata abinda bai dace ba ka aikata yace tsoron Allah ya kama ni tashi take yanki na tashi na barta kudaden da na bata ma na yafe mata yace ya Allah in nayi wannan saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin kuncin da muke to anan menene ya kaita ta mallaka masa kanta kasancewar talauci ne bayan da za ta yi saboda haka talauci abu ne wanda yake kai bawa zuwa ketare iyaka dole ne bawa ya nemi tsari na ubangiji subhanahu wataala game da talauci kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da kariya ta ubangiji game da talauci wannan hadisi yana cikin sahihu muslim a takaice wannan hadisi abin da yake tabbatarwa shine tabbat daukakar ubangiji subhanahu wataala akan al'arshin sa kamar yanda bayani ya gabata kuma tare da haka wato yana kusa da bayan sa alal musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidhikr ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون هو أقرب إلى أحدكم من أنك راحلته متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yati fa in istaqatum alla tughlabu ala salatin qabla dulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alayhi. Wato mana Allah ya ji kansa yake cewa da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin lamma rafa as-sahabatu aswatahum bizikr, a lokacin da sahabbai suka ringa daukaka wato muryoyin game da ambaton Allah, wannan ko kasancewar ana cikin tafiya ne, domin yana daga cikin zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu. Idan kana cikin bulaguro kana cikin tafiya, duk da cewa ma bai ke banta ba da bulaguro, in dai kana cikin tafiya lokacin da ka hau tudu, to abinda ake bukata kai kabbara kace Allahu akbar. A lokacin da ka gangaro ka shigo cikin kwari sai kace subhanallah. Wannan ladabi daga cikin ladabba na tafiya, zikirin da aka shar'anta mana. In kana cikin tafiya, in an hayo tudu kai kabbara, in an gangara wato sai kace subhanallahi kai tasbihi. Menene hikima? Saboda shi dan adam a duk lokacin da yake ganin ya daukaka, to shaydani yakan zo ya kumbura masa kai ya ringa ganin cewa shi ma ya riga ya zama wata tsiya. Ka hayo tudu zaka iya sanyawa a cikin kanka cewa kai ma ka girma ka daukaka. To dan haka anan sai kai wannan zikiri kace Allahu akbar. In kace Allahu akbar, wannan kalima zata tunatar da kai cewa Ubangiji subhanahu wataala shike sama da kowa da komai, shi yafi komai girma. Lokacin da ka gangaro, idan kace subhanallah, domin duk lokacin da ka gangaro, gangarowa kamar wani kaskanci ne, an gane ku, domin kaskanta ne ake yi. To anan idan kace subhanallah kana tsarkake Ubangiji ne game da duk wani tawaya da duk wani kaskanci da duk wani aibi. Dan haka kenan hikima, in ka gangaro sai kace subhanallah, in ka hau tudu sai kace Allahu akbar. Kenan lokacin da kace subhanallah kai kana ganin kai ka gangaro, to Ubangiji subhanahu wataala shi ya tsarkaka game da kaskanci da duk wani aibi da duk wani tawaya. To shine anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya, in an hayo tudu sai su ringa daga murya suna Allahu akbar Allahu akbar, idan an gangaro kuma sai su ringa subhanallah subhanallah. Shine yace lamma rafa as-sahabatu aswatahum bizikr, manzon Allah ya faɗa ga sahabbai lokacin da yaji suna daukaka muryoyin su game da zikiri. Manzon Allah yace ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, irbi'u ala anfusikum, manzo Allah yace ku saukaka ma kanku, ku saukaka ma kanku. Sai yace fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba, kusan da cewa ku ba kwa kiran asamma kurma wala ga'iba, ku wanda yake fakakke bai san halin da kuke ciki ba. Innama tad'una sami'an basira, manzo Allah yace kusan da cewa kuna kiran sami'an mai ji game da duk abin da bayansa suke faɗa, basiran kuma mai ganin cikin kowane hali suke. Innal ladhi tad'unahu, lalle Ubangijin da kuke kira, manzo Allah yace aqrabu ila ahadikum min unki rahilati, yafi ɗayan ku kusaci wato da wuyan taguwarsa, ko kuma ce da wuyan raƙuminsa. Idan aka ce rahila, dukkan abin hawa, sawa'an raƙumi ne namiji ko kuma ta mace ce. To wannan kasancewar yana nuna mana daga murya ne suke game da zikiri, manzon Allah ya nuna musu yin haka bai dace ba, saboda shi zikiri ibada ne. In ba ca aka yi ba ka daga muryarka da wannan zikiri, idan ka daga ka zo da wata bid'a, an gane ku. Zikirin da aka sunnanta mana ɗaukaka murya a cikin shi, farko dai shine zikiri na labbaik Allahumma labbaik, an gane ku. Wannan tarbiya da ake yi a haji da umra, wannan sunna ne a ɗaukaka murya a yi ta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa fiyayyar haji ita ce wadda aka zubar da jini kuma aka ɗaukaka murya a wajen tarbiya, ma'ana aka soke hadaya kuma mutum ya ringa ɗaukaka muryar shi a wajen faɗar labbaik Allahumma labbaik. to wannan zikiri sunna ne daukaka murya akan shi bakin gurgudu. Sannan akwai zikirin da shi ma an sunnanta mana bayyanar da shi shine zikiri na ranar Idi. Idan aka fita za a je masallacin Idi, wannan takbir da za a ringa yi wannan sunna ne a bayyana shi. Har a je masallacin Idi a can ma a ci gaba da yi ana daukaka murya har akai lokacin da limami zai zo a yi sallah. Haka zikiri da ake yi na cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja, wanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da su Abu Huraira har kasuwa suke shiga suna daga buriya su suna yi, to wannan zikiri su sunna ne a daukaka buriya a cikin su. Sannan kuma sai irin waɗannan azkar na bayan sallah da ake yi, amma shi ma bayyanar da shi ba sunna bane sai in ya kasance ta hanyar karantarwa, domin wanda bai san ba zikirin da ake domin ya sani to anan mutum yakan iya bayyanawa, amma shi ma koye shi sunna ne. Dan haka duk wani zikiri wanda yake koma bayan irin waɗannan zikiri to baya halatta a bayyanar da su, domin bayyanar da su bid'a ne. An gane ku? Saboda kasancewar Ubangiji Ta'ala ya faɗa wasu kun rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil hudu'i wal asali wa la takun min al-ghafili. Dan haka kenan shi zikiri ibada ne. Maganar ka fito kana bayyana wasu azkar, wannan dukkan su bid'a ne, dukkan su bid'a ne. In dai ba wanda shari'a ta sunnanta mana bayyanar da shi, to wannan bayyanar da shi a mahallin sa wannan sunna ne. Dan haka zaka gane duk wasu zikiri da ake yi wannan daman zikiri ne wanda yake na bid'a, wanda wani malami yake cewa zikirin Yahudi ne, wanda kasancewar wani salan na zikirin zaka ji kamar kore Ubangiji Subhanahu Wata'ala ne ake, ko kuma ya zamantu zikirin ba shi da wata fa'ida, ba shi da wata ma'ana, wanda ita hailala daman ka'idar turkunanta shine annafi wal isbat, kurewa da tabbatarwa. An gane ku? Kurewa da tabbatarwa. To dan haka anan su sahabbai da suka ringa daukaka muryar su da wannan zikiri, manzon Allah yace musu a'a, yace ya ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, irbi'u ala anfusikum, manzon Allah yace ku sauƙaƙa ma kawunan, fa innakum la tad'una asamma, manzon Allah yace ku san da cewa fa ba kwa kiran kurma wala ga'iban ku wanda yake fakekki, ma'ana Ubangijin ku ba kurma bane kuma ba fakekki bane. Anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kure ma Ubangijinsa wasu sifofi waɗanda ba su dace da shi ba, wato shine kurinci ko kuma fakewa, ma'ana duk abin da ake a gaban Allah yake ba abin da yake goyuwa gare shi. Kamar yanda yake cewa wama takuni fi sha'anin min wala tatlu wama takuni fi sha'anin wala tatlu min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fihi. Ubangiji Ta'ala yace wama takuni fi sha'ani, baka taba kasancewa a cikin wani lamari daga cikin al'amuranka. Wama tatlu min qur'ani, Ubangiji Ta'ala yace baka taba karanta abinda kake karantawa na al-qur'ani. Wala ta'amaluna min amali, Ubangiji Ta'ala yace ba ku taba aikata wani aiki da kuke aikatawa, illa kunna alaykum shuhuda, face sai mun kasance muna halarci, izu tufiduna fihi, lokacin da kuke kwararuwa a cikin duk wani abin da kuke faɗa da duk wani abin da kuke aikatawa, Ubangiji Ta'ala yana nan yana jin me kuke faɗa. Dan haka me ya faɗa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, abinda ma nan gaba tunanin shi zai zo cikin zuciyarka Allah yana sane da shi. Dan haka anan manzon Allah yace ku sauƙaƙa ma kanku, fa innakum la tad'una asamma, domin ba kwa kiran kurma wala ga'iban ku wanda yake fakekke, ma'ana Ubangijin da kuke kira ba kurma bane kuma ba fakekke bane. Sai yace innakum tad'una sami'an, ku san da cewa kuna kiran Ubangiji sami'an wanda yake mai ji game da duk abin da bayansa suke faɗa, basira mai gani game da duk abin da suke aikatawa. Innal ladhi tad'unahu, ku san da cewa Ubangijin da kuke kira aqrabu ila ahadikum, yafi dayan ku kusaci min unuqi rahilatihi, game da wuyan raƙuminsa. Anan kasancewar misali ne manzon Allah yake sa musu domin su gane ai ana cikin tafiya ne suna kan raƙuminsu, to da me ya kamata a maka misali da abin da zaka fi gaugawar fahimta. Manzon Allah sai ya nuna musu cewa Ubangiji Ta'ala ya fi ɗayan su kusaci da wuyan raƙumi, raƙumin akan shi kake, wanda kafar shi mahayin raƙumi akan rago akan wuyan raƙumi wani lokaci yakan dora ta, to amma sai aka nuna maka cewa wuyan raƙumin ka Ubangiji ta'ala ya fi ka kusa da shi, kenan ya san abin da kake faɗa kuma yana ganin abin da kake aikatawa, ba sai ka daga wurin ka ba. Dan haka wannan yana nuna mana kenan tare da cewa Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshin sa, to yana kusa da bayin sa, ya san duk abin da suke aikatawa, ya san duk abin da suke faɗa, yana sane da su kuma yana da iko akan damtsarsu. Shi ne can Ubangiji ta'ala yake faɗa, kamar duk da cewa malamai sun haɗa ayoyin akwai ƙurbul mala'ika, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun. An gane ko, kamar lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya da yake cewa falawla izaba daga tilhulku wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ubangiji ta'ala yace me ya hana lokacin da ran marar lafiya, ma'ana ta zo karan karma, ma'ana rai yana hawar huta, Ubangiji ta'ala yace me ya hana ku dawo da rai zuwa gangan jikin shi, in har kuna ganin cewa ba za a sakauta muku bayan mutuwa, me ya hana lokacin da ɗaya daga cikin ku yana cikin halin fitar rai, ran yana sama, numfashi yana sama, me ya hana ku dawo da shi gangan jikin ku, tarji'una ha in kuntum sadiqin. A baya da yace falawla in kuntum ghayra madini tarji'una ha in kuntum sadiqin, to shine yace falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru. Ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci kuma kuna kallon shi wannan marar lafiya yana hawa fitar rai, ku rasa yanda za ku yi. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, Ubangiji ta'ala yace mu mun fi ku kusaci da shi, ma'ana mun fi ku kusa da shi wannan marar lafiya naku wanda yake cikin wutar rai. Shine Ubangiji ta'ala yace walakin la tusiruna, sai dai ba ku gani, domin mala'ikun Allah waɗanda Allah ya wakilta game da karɓar ran suna nan jira suke, mala'ikan ya huddo ran ya meka musu in ya so su tafi da shi inda Allah ya ce a tafi da shi. Kuma haka can yake cewa walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nan kusaci ne na Ubangiji, shi ya halicci dan Adam, kuma shi ya san abin da ran shi take wasi-wasi da shi, abin da kake sakawa a cikin zuciyarka Ubangiji ta'ala ya san da shi. Sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, duk wani dan Adam Allah ya ce mun fi shi kusa da jijiyar wuyar shi. Idan aka ce hablul warid, wata jijiya ce a nan wuya wanda in ta cire ba mu ganin mutum ya rayu, to wannan jijiya Allah ya ce ya fi ka kusa da ita. To dan haka a nan wannan yana nuna mana tare da cewa Ubangijinmu ya ɗaukaka akan al'arshin sa, to mu san da cewa yana tare da mu. An gane ku, ɗaukakar shi akan al'arshin sa bata ci karo da cewa yana tare da mu, ma'ana yana tare da mu da sanin sa da kudurar shi, amma ba yana tare da mu ba da zatin shi. Domin ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshin sa. Sannan hadisi na biyu shine yake cewa wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr. Manzon Allah yake cewa lalle ku kusan da cewa da sannu za ku ga Ubangijinku a wani lokaci ne shine a ranar kiyama, domin babu wata idaniya da take da ikon ganin Ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya. Dan haka anan manzon Allah ya zo da asin wadda tana fa'idantar da kenan al-istiqbal, a gaba ne kenan a yinin al-kiyama ne mu'mini za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah ya sanya mu a cikin su. Innakum satarawna rabbakum, lalle ku da sannu za ku ga Ubangijin ku, kama tarawna al-qamar laylatal badr, kamar yanda kuke ganin wata wato a daren cikar sa shine daren 13 da daren 14 da daren 15. An gane ku, daren cikar sa kenan shine ake kira da al-badr, domin wata ba a kiran shi al-badr sai ya kai ya cika, idan yana farkon kamawa hilal ake kiran shi. Idan aka ce hilal, ma'ana domin duk wanda ya ga wata zai daga murya sala, wata ya tsaya na wata ya tsaya, domin aka ce al-ihlal shine daga murya, dan haka wata in yana sabon kamawa ake cewa al-hilal, domin jama'a in sun ganci sukan daga murya la wata ya tsaya. To amma idan ya kai daren 13 14 15 to a wannan lokaci yakan canza suna kenan, sai ya samu sunan al-badr, ma'ana ya kai cikarsa. shine manzon Allah yace lalle da sannan za ku ga ubangijinku kamar yanda kuke ganin wata a daren cikarsa kenan daren 13 da 14 da 15 kenan anan manzon Allah yana kamanta gani da wani gani amma ba abun gani bane yake kamantawa da wani abun gani ba watan bane ake kamantawa da ubangiji a irin yanda muke ganin wata haka zamu ga ubangijinmu yanzu wata idan ya kai daren 14 akwai maganar cewa ka kare mu wata amma kaddara cewa lokacin da wata yana jinjiri kowa yana famar ya leka ya ganshi idan wani ya shiga gaban ka ya kare ma bayan da za a yi ka ganshi amma lokacin da wata ya kai daren 14 ya daukaka zaka ganshi ya cika ba maganar cewa wani ya kare mu kowa in ya daga kanshi da wanda yake kwance da wanda yake zaune da wanda yake tsaye da wanda yake kishingide kowa zai iya ganin shi ba wanda ya sai kare ma wani shine manzon Allah yake cewa innakum satarawna rabbakum lalle ne da sannan za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara kamar yanda kuke ganin wata lailatul badr wato a daren cikarsa shine daren 13 ko 14 ko 15 la tubamuna fi ru'yati wannan kana da fuska idan ma ka ce la tubamuna kenan mimul kin bi takhfif la tubamuna ma'ana ba a tauye muku wato a wajen ganin shi da zaka ce ma'ana baka ganshi ba da kyau kenan ma akuzin ne min abbayi idan aka ce abbayi bi ma'ana az-zulm me ake nihi da zalunci shine tauye abu a kasa bashi haƙƙin sa to shine yace la tubamuna ma'ana ba a tauye muku haƙƙin ku fi ru'yatihi a wajen ganin sa ma'ana babu wani wanda ya isa ya kare ma wani kace ban ganshi da kyau ba ko kuma kace la tubamuna kenan mimul kin sai kai masa shadda at-tashdid la tubamuna ma'ana ba kwa matsatsar juna fi ru'yatihi a wajen ganin sa ma'ana ba maganar ka ture ne in ture ka an gane ku kowa a inda yake zai ga ubangiji subhanahu wata'ala mu'mini kowa zai ganshi kamar yanda kenan ganin wata ba maganar ka kare ni kowa na ka ture ni kowa na ka tunkuɗe ni kowa na ku samu a'a duk inda kake sawa'an a kwance kake ko a tsugunne kake ko a zaune kake ko a tsaye kake in ka daga kanka dai zaka ga wata to haka mu'mini a ranar kiyama duk yawan su ba maganar wani ya kare wani ba maganar wani ya cutar da wani kace katin kuɗe ni kowa ya ringa hamar bari ya leka ya gani a duk inda kake zaka ga ubangiji subhanahu wata'ala dan haka a wata riwaya yake cewa la tudaruna maimakon kenan la tudaruna ba maganar a cutar da ku ma'ana kace wani ya ture ka a wajen ganin kenan shine anan yace la tubamuna ma'ana ba maganar ku yi matsatsa da juna ku ringa turayya da juna fi ru'yatihi a wajen ganin sa sai yace fa inistaqatu wannan kenan wannan gaba tana nuna mana shine tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama wanda a baya ayoyi sun gabata waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama fadassa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da fadassa alal araiki yanzurun da fadassa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun da fadassa lahum fiha ma yasha lahum ma yashauna fiha waladaina mazi da fadassa lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadannan ayoyi gaba ɗaya suna tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala to anan a cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala shine malam yazo da wannan hadisi daya anan shine manzon Allah yace lalle da sannu za ku ga ubangijin a ranar kiyama kamar yanda kuke ganin wata a daren cikarsa kenan daren 14 la tubamuna fi ru'yatihi ba kwa matsatsa da juna a wajen ganin sa ko kuma ba a tauye muku a wajen ganin sa kace wani ya kare ka ko kuma ba kwa cutar da juna a wajen ganin sa in ka fassara a wacce riwaya ta la tubaruna sai manzo Allah yace fa inistaqatum Allah tughlabu ala salatin qabla duludi shamsi wa salatin qabla ghurubiha fa fa'alu manzo Allah yace in har kun samu iko kun samu dama ta cewa kada a rinjaye ku a shagaltar da ku a bisa wasu muhimmai daga cikin salloli ita ce sallah gabanin huduwar rana sallar asuba wa salatina qabla ghurubiha, da sallah gabanin faduwar rana ita ce sallah ta asar. Manzon Allah yace fa fa'alu ku aikata, domin waɗannan salloli guda biyu sune fiyayyun salloli daga cikin dukkan salloli. Sallah ta asar tafi sallar asuba muhimmanci a wajen Allah, saboda ita ce wadda Allah ya yi umarnin cewa a kiyaye. Hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr, sun shagalar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta asr. Ta wata fuska ita ma sallar asuba kuma ta dara sallah ta asuba wannan ta la'asr, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda, domin mala'ikun da suka yi ne da waɗanda suke za su canje su a cikin dare a lokacin sallar asuba suke haɗewa da lokacin sallah ta la'asr. Gaba ɗayan su dai salloli ne waɗanda suke fiyayyu, duk wanda ya kiyaye su a lokacin su sakamakon shi aljanna, kamar yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sallal bardaini dakhala aljanna, duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli guda biyu asuba da la'asr yakan yi su a lokacin su sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. To shine anan Manzon Allah yace fa inistaqatum, in har kun samu iko Allah tugulahu da ba za a rinjaye ku a shagaltar da ku ala salatin qabla dhuluwi shamsi, a bisa kiyaye sallah gabanin huduwar rana ita ce sallar asuba, sai yace wa salatin qabla ghurubiha, da sallah gabanin faduwar rana ita ce la'asr. Manzon Allah yace fa fa'alu ku aikata. Menene hikima game da ambaton waɗannan salloli da wannan gabatawar ku kasancewar anan? Sakamakon wanda ya kiyaye irin wannan shine shiga aljanna, kuma zai ga zatin duk wanda ya shiga aljanna ko zai ga zatin Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan kenan Manzon Allah yake nuna mana yanda mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wataala. Kenan irin yanda muke ganin wata haka za mu ga Ubangiji mu. Kenan ba ana kamanta watan bane ba da Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka malamai suka ce tashbihur ru'ya ne bil ru'ya, la tashbihal mar'i bil mar'i, ba ana kamanta abun gani da abun gani, a ganin shine ake kamantawa, kamar yanda kake ganin kaza haka zaka ga kaza. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.